بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: ولقد قلص للنبي صلى الله عليه وسلم التوحيد من دقيق الشرك وجليله، حتى قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. رواه الترمذي وصححه، وقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا مشهور بالصحة. وقال: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وروي عنه أنه قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وروي عنه أن الرياء شرك. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعلم بعض أصحابه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم.
إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك أنوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة سعدوا أولا مسلاتي ميتارم البركة مسلاتي مدبو أنم قوفر كورا أتكين غرين كتنا أيو يمتين ثلاثة در العربة أشرن دبير قوات الجماد الأولى هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو داد لليهود الثلاثين دا أكو وأن كما يزو دي دي دا شا بقوي قوات مدو ميلادية تدبو بي دا شا بيو أولا مجلسي نبغية المشتاق في شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل العراق مجلس بياني لشرح نسا قند ابن تيمية يرهو تاوى متاني إراكي وأن دوانا شيني مجلس منام سند ترى أجير وانا مجلس مقما أولا مسلاتي وانا شيني نتعليد سبعين دعوه وانا مقما شيني جاجب رموانا للتافي إن شاء الله تعالى. ابن تيمية رحمه الله تعالى ينا من بياني أكن أبين للتتفن الله سكا قنسا نتنطن تأديني قال الله شي كدي دبوتا مسا شي كدي دتعيوا أكن تفركنسا دين كومي سبو دشي عند الله تعالى يسن يقومي يجنوني قومي بايا تامو مس ayawa da kafafuwansa sai akan abubuwa guda biyu: akan ikhlasi da adalci. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlisina lahu ad-din kama bada'akum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqo 'alayhim ad-dalala. Malan yace gaba da cewa: wa qad khallasa an-nabiyyu, ba khallasa lin-nabiyyi ba, وقد خلص النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد من دقيق الشرك وجليله، حتى قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. رواه الترمذي وصححه. يتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا تاج توحيدي دقا قنان كرم الشركة دبب الشركة كرم الشركة دقوم بب الشركة، حتى قال: هر يكي قتشيوه من حلف بغير الله فقد أشرك. وند يلنسي دوانن الله تو حقيقة يعي شركة. وند حديث الترمذي نيرويتوش كما يأنغن تاشي. وقال كما يتشي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. للي الله تعالى ينا مكهني da ku yi rantsuwa da iyayenku faman kana halifan wanda ya zama zai yi rantsuwa fal yahlif billahi aw liyasmut to ya rantsa da Allah ko ya zaba bakin sa yayin shiru wa hadha mashhurun fi sihah wannan hadisi ya inganta a cikin wannan hadisi shahararre ne a cikin ingantattun littattafai wa kala kuma sallallahu alaihi wasallam yace la yaqulanna ahadukum ma sha Allahu wa sha Muhammadun kada dayan ku yace idan Allah ya so ko abinda Allah ya so kuma Muhammadu ya so sallallahu alaihi wasallam walakin qulu ma sha Allahu thumma sha Muhammadun sai dai ku ce abinda Allah ya so sannan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya so wa qala lahu rajulun wani mutum ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ma sha Allahu wa shi'ta in Allah ya so kuma ka so fa kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aj'altani lillahi niddan shin ka sanya ni kini ne ga Allah bal ma sha Allahu wahdahu a'a kace idan Allah shi kadai ya so وروي عنه أنه قال هكذا الرويت لزمائكي صلى الله عليه وسلم ياتي الشرك في هذه الأمة شرك أتكن ونن الأمة أخفى من دبيب النمل تافق يوى سمد تفير تروى وروي عنه هكذا الرويت لزمائكي صلى الله عليه وسلم أن الرياء شرك شوى رياء شركة وقال تعالى Allah ta'ala ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih wanda yake fatan kyakkyawar haduwa da ubangijinsa faly'amal 'amalan salihan to yayi aiki aiki na kwarai aiki na gari wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya kuskura ya hada wani tare da bautar ubangijinsa wa 'allama ba'da ashabihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wasu daga cikin sahabbansa ko wani daga cikin sahabbansa an ya kula yace Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu ya ubangiji ina neman ka tsare ni da in yi shirka da kai alhalin ina sani kuma ina neman ka gafarta min abinda ban sani ba waɗannan hadisai Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya koro su don yayi bayanin cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tsaya tsayin daka wajen ya ga ya tace tauhidi daga dukkan wata shirka babbar shirka ce ko karama wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bawa tauhidi kariya a rayuwarsa rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama shekaru 13 na farko dukkanin su ya bada karfi kamar yanda wahayi yake sauka gare shi akan abin da ya shafi sha'anin tauhidi wato kadaita Allah da bauta masa shi kadai da sanin haƙoƙinsa da yaya kamata a bauta masa wannan shine abinda ayoyin ko surorin da suka sauka a Makka ko ayoyin da suka sauka a Makka a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye a Makka abinda suka fi bada karfi akan su kenan wato sha'anin tauhidi da kadaita Allah da tace bauta ga Allah shi kadai da bauta masa ba tare da an hada wani da shi ba da nisantar dukkan abinda yake shirka ne sannan bayan hijira bayan musulmi sun yi hijira an kafa daula ta farko ta musulunci a Madina a wannan lokacin musulunci ya tsarga wato cikin zukatan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun fahimci abinda tauhidi yake nufi sai kuma ayoyi suka fara sauka akan sha'anin ibada aka farlanta sallah aka farlanta azumi aka farlanta jihadi aka farlanta abubuwa daban-daban wadanda da can ba a farlanta su ba gabanin hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan duk abin da yake nunawa shine muhimmancin tauhidi a rayuwar musulmi wato babu wani abu da musulmi ya kamata ya bashi muhimmanci sama da tauhidi domin dukkan abin da zai gina na ayyukansa dukkan wani aiki da zai yi na kwarai ba zai samu shiga da karbuwa a gurin Ubangiji ba sai tauhidi ya zauna da gidansa, sai tauhidi ya kyautatu ya gyaru, sannan dukkan wani aiki da mutum zai yi kuma na daga ayyukan alkhairi su samu karbuwa a gurin Allah. Ba za su samu karbuwa a gurin Allah ba komin kyansu idan aka ce zuciya babu tauhidi a ciki. Shi yasa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ma ba a bar maganar tauhidi ba, an ci gaba da nanata sha'anin tauhidi. Kuma duk sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya kuskure sha'anin tauhidi ko yaya kuskuren yake sai ya ja kunni sai ya tsawatar, ba zai bashi ya tafi akan haka ba, ko da kuwa kuskuren nan a ganin mutane karami ne kamar da ya shafi tauhidi, to wannan ba karami bane a gurin sa sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa malam yace wa kad khallasa annabi sallallahu alaihi wasallam at-tauhida min daqiq ash-shirk wa jalili. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tace tauhidi daga dukkan wata shirka karama ko babba. Wato shirka babba ita ce shirkar da take fitar da bayyanta daga addinin musulunci, shirka karama kuma ita ce shirkar da take cikin wato manya-manyan laifuffuka, wato take kan gaba a cikin kaba'ira, ba ta fitar da mutum daga cikin tauhidi daga cikin musulunci, amma tana hana kamalar tauhidi, wato tunafi kamalar tauhid, duk da la tunafi tauhid lakinnaha tunafi kamalar tauhid. Mai yin ta to yana yin wani abin da yake kawo cikas cikin sha'anin tauhidinsa, ko da kuwa tauhidin bai tafi gaba ɗaya ba. Zaka musulunci an kasa shirka zuwa ga shirka babba da shirka karama, kamar yadda akwai kafirci babba akwai karami, kamar yadda akwai zalunci babba akwai zalunci karami, dukkan wani zaluncin da yake daukan haƙƙin Allah ne a bama wani to wannan zalunci ne babba, shine wanda Allah yake cewa wal kafiruna humu zalimun, wannan zaluncin su yafi na kowa. Fa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban aw kazzaba bi ayati, babu zaluncin da ya kai zaluncin mutumin da zai wa Allah ƙarya ko ya ƙaryata ayoyin Allah. Inna shirka la zulmun azim, lalle shirka babban zalunci. Sauraka akwai zalunci babba, akwai kuma zaluncin da yake ƙarami tun ya zalunci kansa ya zalunci waninsa cikin haƙƙinsa na rayuwa, wannan zalunci ne wanda yana ƙarƙashin saban Allah, yana ƙarƙashin ma'asi, yana ƙarƙashin kaba'irin zunub, amma bai kai matakin kafirci ba ko shirka. To haka nan ash-shirku, akwai ash-shirkul akbar akwai ash-shirkul asghar. Akwai ash-shirkul akbar shirka babba, mutumin da zai bauta ma wani Allah tare da Allah, mutumin da zai kira wani Allah da jin cewa matsayin wanda yake kira din matsayinsa ɗaya da Allah, wannan babu shakka shirka ce babba, tunda zai ɗauki haƙƙin Allah ya ba ma wani Allah yana sani, wanda ya yi shirka babba ko shirka ƙarama, wanda shi ne a nan Ibn Taymiyyah yake babu misalansu daga cikin irin ƙananan shirkoki da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ƙoƙarin tace tauhidi da gare su. Annabi ya ce man halafa bi ghairi Allah faqad ashraka, wanda duk ya rantse da wani Allah to haƙiƙa ya yi shirka. Rantsuwa da wani Allah tana daga cikin shirkul alfa, shirkul alfa shirkar da ake yi da lafazi, wato shirkar da ake yin ta da baki, yana shiga ƙarƙashin ash-shirkul asghar. Alhaliku bi ghairi Allah, wato rantsuwa da wani Allah yana shiga ƙarƙashin ash-shirkul asghar, idan wanda ya yi rantsuwar ba yana nufin cewa abinda ya rantse da shi din nan ba daidai yake da Allah, amma idan har ya kudirce cewa abinda yake rantsuwa da shi matsayinsa daidai yake da matsayin Allah, girmansa daidai yake da girman Allah, to wannan ya zama shirkun akbar, ya zama babbar shirka wacce tana fitar da mai yin ta daga musulunci. Saboda wanda zai rantse da wani Allah ko menene ko wane ne, idan yana ganin cewa wannan rantsuwar wannan wani Allah din matsayinsa daidai da matsayin Allah, shi yasa ya rantse da shi, girmansa daidai yake da girman Allah, shi yasa ya rantse da shi, to wannan rantsuwar za ta fitar da shi daga musulunci. Din kuma a'a, shi dai ya rantse da shi ne saboda yana ganin girmansa, amma ya san girmansa bai kai girman Allah ba, yana ganin matsayinsa, amma ya san matsayinsa ba daidai yake da na Allah ba, to anan ya yi shirka karama wacce ba za ta fitar da shi daga musulunci ba, amma za ta kawo tangarda babba akan sha'anin tauhidinsa. Tauhidinsa zai samu nakasa ta waya babba, saboda ya aikata abin da yake haramun ne da ya kamata a ja kunnensa akai. Shi yasa ba a rantsuwa da kowa sai Allah, ba a rantsuwa da komai sai Allah, duk matsayin abu, duk girmansa, duk darajarsa, duk martabarsa, duk yadda kake jinsa a ranka, to koma bayan Allah yake. Ba a rantsuwa da shi sai Allah, shi kai ake rantsuwa da shi. Shi yasa ya kawo mana hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Umar, wanda yace ya ga mahaifinsa Umar yana rantsuwa da wani Allah, yana rantsuwa da iyayensa, kamar yadda al'adar mutanen jahiliya ta gudana. Mutanen jahiliya sun saba su rantsi da wani ba Allah ba, su rantsi da iyayensu, suna ganin babu wani abu, al'ada ce da ta gudana akan harasansu. Mutum zai yi rantsuwa ya rantsi da babansa ko da kakansa ko da wani wanda yake ganin girmansa ba Allah ba. To wannan al'ada ta ci gaba da gudana akan harshen wasu daga cikin sahabbai kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka musu biki. Wata rana Sayyidina Umar yana cikin matafiya mahaya, sai ya yi rantsuwa da mahaifinsa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi, shine ya yi masa tsawa ya ce inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum, Allah ya hana ku rantsi da iyayenku, Allah ya hana ku rantsuwa da iyayenku, faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, wanda ya zai yi rantsuwa to ya rantsi da Allah ko ya shi. A wasu ruwayoyin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hada yace la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil addad wala tahlifu illa billah wala tahlifu billahi illa wa antum sadiqun. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya hana ku rantsi da iyayenku maza ko da iyayenku mata, ko ku rantsi da gumakanku, kada ku rantsi da kowa sai da Allah, kada ku rantsi da Allah sai kuna masu gaskiya. To abinda za ku rantsuwa a kansa sai ya zama gaskiya ne za ku faɗa. Wannan hadisi ya nuna cewa duk wanda zai rantsuwa to dolenta in yana son ya tafi, wato tauhidin sai ku fita ya fita lafiya, to ya rantsi da Allah kadai, rantsi da Allah ko da ɗaya daga cikin sifofin Allah, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, ko da sunayensa ko da sifofinsa. Don haka zai iya rantsuwa da kowane sura daga cikin sunayen Allah, zai rantsi da Allah, zai rantsi da Ar-Rahman, zai rantsi da Ar-Rahim, zai rantsi da As-Sami'u al-Basir, duk wannan sunaye ne na Allah kuma sifofi ne na Allah, zai iya rantsuwa da su, zai iya rantsuwa da Al-Qur'ani domin Al-Qur'ani sifa ce ta Allah, zai ce na rantsi da ayoyin Al-Qur'ani, ayoyin Al-Qur'ani sifa ce ta Ubangiji domin maganar Ubangiji ce. Wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana, saboda haka Al-Qur'ani maganar Allah ce, maganar Allah kuma sifar sa ce, don haka ana iya rantsuwa da sifar Allah. Amma ba za ka rantsi da wani mala'ika ba, ba za ka rantsi da mala'ika Jibril ba, ko ka rantsi da Mika'il ko Israfil ko wani daga cikin mala'ikan Allah da kake ganin yana da kusanci da matsayi a gurin Allah, ba za ka rantsi da shi ba. Kamar yadda ba za ka rantsi da wani annabi daga cikin annabawan Allah ba, ba za ka rantsi da Annabi Ibrahim ba alayhi salam, ba za ka rantsi da Annabi Musa ba, ba za ka rantsi da Annabi Isa ba, ba za ka rantsi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba. Bai halatta ka yi rantsuwa da wani Allah ba, kamar yadda za ka ji a mutanen Masar sun saba idan mutum zai yi rantsuwa ya ce wannabi, wato na rantsi da annabi. Ko mu nan akwai jahilan da suke irin wannan, wato mutum ya ce ya rantsi da annabi, to wannan bai halatta ba. Kada ku rantsi da kowa sai da Allah, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, babu zabi, ko dai ya rantsi da Allah ko ya shiru, babu wani wata rantsuwa da zai yi ba wacce ta halatta banda wannan guda ɗaya, ita ce rantsuwa da Allah. Za ka rantsi da Allah da sifofinsa, sannan ba za ka rantse da wani Allah ba, mala'ika ne ko annabi ne ko wani wali ne ko salihi ne ko Ka'aba, za ka ce wal Ka'abati ba, ba za ka rantse da Ka'aba ba, sai ka ce wa rabbil Ka'aba. Idan wani ya ce to ai Allah ta'ala a cikin Al-Qur'ani ya rantse da wasu halittu daban daga cikin halittunsa, ya rantse da washamsi wa duhaha wal kamari idha talaha wan nahari idha jallaha wal layli idha yakshaha was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha. Duk wani rantsuwa ce da Allah yayi ko rantsuran sane da Allah yayi da halittu daga cikin halittunsa, ya ce wal layli idha yaksha wa duha, wanda ita ma rantsuwa ce daga cikin abin, rantsuwa ce da wani haluki ba abin nan ba, wa turi wa kitabin mastur والتيني والزيتون والفجر وليال عشر. دولن تسلن تاني ده وبنجي يي ده حالتنسا من يمن يشكن حالت ده تشكن من يمن ين حالتنسا يلن سي ده رانا يلن سي ده وطا يلن سي ده سما يلن سي ده دوس الدور يلن سي ده التين يلن سي ده لا يور النبي صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يلن سوى ده أبو بوى ده داما ده تشكن حالتنسا تو ده وانا زي چي تو يا يا ga Allah ta'ala ya rantsi da wani mahaluki daga cikin halittunsa, dan menene mu ba za mu yi rantsuwa da wani abu daga cikin halittun Allah ba. An sa anan ita ce Allah ta'ala fa'alun lima yurid wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi, Allah yana yin abinda ya ga dama, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu, ba wanda zai ce Allah me yasa kai kaza, sai dai mu a tambaye mu me yasa muka yi kaza. Wala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin, Allah zai tambayi waɗanda aka aika wa manzanni, kuma sai su ma manzannin sai an musu, sai an musu tambaya yau mai jima Allahu rusula fa yaqulu ma za ujibtu, saboda kowa za a tambaye shi me yasa yayi kaza me yasa bai yi kaza ba, amma Allah la yusalu amma yaf'alu, shi ba a tambaye shi dan me yayi kaza, saboda ka Allah yana da iko yana da dama ya rantse da abin da ya so rantsuwa da shi daga cikin halittunsa, amma kai ba ka da dama sai abin da shari'a ta baka, sai damar da shari'a ta baka, ba ka da wata dama in ba wacce shari'a ta baka ba. Damar kuwa da shari'a ta baka shine man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, wannan ita ce damar da shari'a kawai ta baka, bata baka wata dama ba bayan wannan. Haka Ubangiji yana da dama, yana da iko ya rantse da abin da ya ga dama daga cikin halittunsa, ba dan komai ba, dan ya jawo hankalinka hankalinmu gaba daya akan mu yi izina mu yi la'akari da waɗannan halittu na Allah, mu dubi ayoyin Allah da suke cikin waɗannan halittu, mu san cewa Allah ta'ala shi kadai ne kuma shine wanda ya cancanci a bauta masa. Haka Allah ta'ala yana yin rantsuwa da wani da wata halitta daga cikin halittunsa dan ya nuna mana hikimominsa da suke cikin wannan halittar. Saboda duk abin da Allah ya rantse da shi, in ka duba za ka ga cewa akwai manya-manyan hikimomi da Ubangiji ya zuba a cikin wannan halitta, waɗanda suke nuna wahadaniyarsa, suke nuna kuma tafarrudihi bil uluhiyya, cewa shi kadai ne za a bauta masa. Don haka yana yin rantsuwa da wannan hikima ne. Amma waninsa ba ya da dama ya rantsuwa in ba da Allah shi kadai ba. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya bayyana hukuncin waɗanda za su yi rantsuwa da wani Allah, wanda zai rantse da gunki ko wani abun bauta ba Allah ba. Annabi ya nuna cewa kaffararsa shine ya ce la ilaha illallah, kaffarar da zai yi shine ya ce la ilaha illallah. Idan ya rantse da abin da ya rantse da shi ba Allah ba, yana mai kudirce cewa abin nan bai kai matsayin Allah ba, shi dai kawai yayi haka ne dan yana jin girman wannan abu a ransa. To kalmar la ilaha illallah za ta zamo wato tana wanke masa wannan sofa ne na shirka da ya shiga cikin tauhidinsa. Idan kuma yana kudirce cewa wannan abin da ya rantsuwa da shi matsayinsa daya da Ubangiji, to anan kalmar la ilaha illallah da zai fada dan ya dawo musuluncin sa ne, ya jaddada musuluncin sa bayan ya tarayyar da shi. Saboda haka ya tabbata a hadisin Abu Hurairata البخاري ده مسلم سكر ويتو من ذال الله صلى الله عليه وسلم يجي من حلف منكم فقال في حلفه بالله فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق النبي صلى الله عليه وسلم يجي دوان دي رنسي لك تشكينكو يجي أرنس وصا وطيب أنا أتكي رنس وصا يجي رنسي دلاتا فليقل لا إله إلا الله ثم يجي لا إله إلا الله wato yace la ilaha illallah idan ya faɗa haka saboda bakin sa ya saba da jahiliya an saba an soran tsuwa a yi rantsuwa da wani gunki to bakin ya saba bayan an shiga musulunci sai kuma waɗannan kalmomi su rika gudana a harshe ba mutum ba tare da ya yi niyyar su ba amma saboda ya saba kamar mutumin da ya saba cewa arabu to bayan ya fahimci tauhidi ya gane sunna ya abinta amma harshen ya saba arabu ko tarnatsa ko kwarankwatsa to ana magana da shi kawai sai ce tarnatsa amma ba yana da tarnatsa din nan daidai take da Allah ba matsayin ta matsayin Allah amma harshen ya saba da haka to idan ya faɗa haka to ce la ilaha illallah wannan la ilaha illallah din za ta kawar masa da wannan matsalar da ya samu idan kuma yana fadar haka da niyyar cewa wannan abin da yake rantsuwa da shi matsayinsa ɗaya da Allah to babu shakka wannan kafirci ne fita ne daga musulunci barin tauhidi ne gaba daya to sai ce la ilaha illallah domin ya da musulunci domin wannan kalmar ita ce ake dawo musulunci da ita annabi ya ce wanda ya ce wa abokinsa zo mu yi caca wannan kalmar ita kanta laifi ce kira abokinka zuwa ga caca annabi yace fal ya tasaddaq to je ya sadaka dan ya kankare waccan munar kalma da ya faɗa ta cewa abokinsa zo bi caca ba caca zai zuba dukiyarsa ba a ci ko ya cinye to je ya sadaka da ita saboda haka rantsuwa da wani Allah ba karamin laifi bane shi yasa Abdullahi dan Mas'ud aka ruwaito a cikin musannaf na Abdul Razzaq da musannaf na Ibn Abi Shayba da wasu littattafai daban yana cewa la an ahlifa billahi kaziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighayrihi wa ana sadiq in rantse da Allah akan ƙarya yafi soyuwa a gare ni sama da in rantse da shi da wani Allah akan gaskiya wato in yi rantsuwa ta ƙarya da Allah tafi min sauki sama da in yi rantsuwa ta gaskiya amma da wani Allah saboda haka domin in yi rantsi da Allah yana mai ƙarya to anan tauhidin sa yana nan tare da ma'asiya nan ya zo da tauhidi tare da ma'asiya tauhid ne ma'al ma'asiya ya rantsi da Allah kaga ya kadaita shi amma kuma yayi sabo tunda ƙarya yake yi a wannan rantsuwar amma in rantsi da wani Allah yana mai gaskiya anan shirka ce ma alhasana ya hada Allah da wani kuma yayi wata hasana shine gaskiya wanda yafi sauki at-tauhidu ma al-ma'siya ko ash-shirku ma alhasana ash-shirku ma alhasana domin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha haka in harka shirka ce wannan babu gafara kaga in rantsi da wani Allah yana mai gaskiya gaskiyarsa ba ta cece shi ba domin yayi shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi amma in ya rantsi da wani da Allah yana mai ƙarya to yana karkashin wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana karkashin mashi'ar Allah to kaga duk wannan yana nuna maka yadda suka dauki rantsuwa da wani Allah cewa abu ne babba mutum ya rantsi da wani ba Allah ba mutum ya rantsi da wani ba Allah ba kaga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama shi kokarin ya kare janabar tauhid kuma duk wanda zai taba sha'anin tauhidi to ba a shiru kuma a kyale shi kuma komai matsayinsa ko ya yake ganin darajarsa da martabarsa ka duba kaga sayyidina Umar irin matsayin da yake da shi a fadar manzo sallallahu alaihi wa sallam mutun nabiyu bayan sayyidina Abubakar amma da ya kuskure wa tauhidi sai da aka dawo da shi kan tauhidi to kaga ashe girman mutun da matsayinsa ba zai sa yayi abin da ya saba wa tauhidi ba, ai shiru a kyale shi, saboda ana ganin ai babba ne wannan, bai kamata a gaya masa ba, bai zai ga kamar an ci mutuncinsa ko an ci a'a. Duk garan da za a yi maka da ya shafi tauhidi, to gata ake maka, domin babu abin da za ka kubuta da shi a gaban Allah ranar gobe kiyama in ba tauhidin ka ba. Kowane irin aiki ka je da shi na ihsani, na birri, na kyautatawa, na silatul rahimi, na sadaka, na taimakon marayu da gajiyayyu, idan ba tauhidi wannan aikin yana karkashin fadar Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura, yana karkashin wannan aya, duk abin da zaka yi in dai babu tauhidi a ciki zai zama kura a daidaitawa a ranar gobe kiyama, ba za ka more shi ba. Don haka ashe kaga babu gatan da zaka yi wa mutum sama da kace da shi abu kaza ya saba wa tauhidi a gyara, wannan gata kake yi masa sama da kowace irin gata da zaka yi masa, sama da ka bashi kowace irin tauta ka gyara masa tauhidin sa yafi komai, saboda da wannan ne zai samu rayuwa mai dadi ta har abada. Sabanin idan tauhidin sa ya samu matsala, to wannan yana cikin babban matsala ranar gobe kiyama. Wannan ta sa da'awar sunna ta fi ba da karfi kan sha'anin tauhidi, duk abinda za a ce a faɗa to harkar tauhidi ita ce gaba, kafin a yi maganar wani abu to sai an yi maganar tauhidi. Wannan ita ce jigon da'awa ɗin, da'awar sunna a kowane lokaci, a kowane zamani, a kowane yanayi ta fi ba da karfi a kan sha'anin tauhidi, wanda shi kuma wannan shi ne wasu ba sa su, sai ka ji ana cewa to kai ka koya musu tsarki mana, ka koya musu sallah mana, ka koya musu kaza mana, to bai san cewa da tsarkin da sallah ba, idan babu tsarkin tauhidi duk ba za su samu zama ba, sai tauhidi ya tsarkaka. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam, shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa annabi khallasa tauhida, ya tsabtace shi, ya tsarkake shi, ya tace shi daga dukkan wata shirka karama ko babba. Shi babu gatan da zaka yi wa masoyinka a nan duniya kamar ka jawo hankalinsa kan tauhidi, duk irin yadda zaka yi masa, in dai ba irin wannan da'awar kai masa ba, to soyayya da kake masa naƙisa ce, soyayya ce tauyayya ba cikakkiya ba. In har kana san shi da alkhairin duniya da lahira, to gyara masa zamansa akan sha'anin tauhidi. Wannan akan wannan shine jigon da'awar ahlus sunna, ko ina za su fara da sha'anin tauhidi kafin komai, ko ba za su daina ba. Babu lokacin da za a ce ai an gama maganar tauhidi, yanzu kuma bara a shiga ayi maganar abu kaza, ana wannan ana wannan. Ba za a ce ba za a koya wa mutane tsarki ba, ba za a ce ba za a koya musu sallah ba, ba za a ce ba za a koya musu duk waɗannan abubuwan, za a ci gaba da koya musu amma tare da tauhidin shi ma. Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya koma ga Allah bai daina koya wa sahabbai tauhidi ba. Ka duba anan sayyidina Umar ne ake gaya masa haka, sayyidina Umar ne da matsayinsa. Sannan malam ya kawo mana hadisi na gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqulanna ahadukum ma sha'a Allahu wa sha'a Muhammadu, kada ɗayanku ya kuskura ya ce abinda Allah ya so kuma Muhammadu ya so, shi walakin qulu ma sha'a Allahu thumma sha'a Muhammadu, abinda za ku ce dai ku ce in Allah ya so, abinda Allah ya so sannan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya so. Wannan hadisi ne da yake cikin Musnad Imam Ahmad da Mu'jam at-Tabarani da wasu hadis, da wasu littafan hadisai ban da wannan. Hadisi ne da aka ruwaito shi daga Tufail ibn Sakhbara, dan uwan na Aisha, akuha li ummiha, li ummina na Aisha radiyallahu anha, annahu ra'a fi ma yara an-na'im ka annahu marra bi rahatin min al-yahud. Shi wannan Tufail ibn Sakhbara yayi mafarki ya wuce ta gaban wasu Yahudawa, faƙala sai ya ce da su, man antum, ku su wane ne? Qalu nahnu al-yahudu, suka ce mu Yahudawa ne. Qala sai shi Tufailu ya ce musu, innakum antumul qawmu, ku dai kun cika mutane, laula annakum taz'umuna anna Uzairan ibn Allah, ba dan kuna riya cewa Uzair dan Allah ba ne, wato banda kuna cewa Uzair dan Allah ne, da kun isa ku zama mutane cikakku saboda ilimin da Allah ya ba ku. Sai Yahudawa suka ce wa antumul qaum, kuma kun isa ku cika mutane ko ku zama mutane cikakku, laula annakum taquluna ma sha Allah wa sha Muhammad, ba dan kuna cewa ba abinda Allah ya so da abinda Muhammad ya so. Thumma marra bi rahtin min an-nasara, sannan ya wuce ta gaban wani gungun jama'a na nasara. Faqala, sai yace man antum, ku kuma suwa ne ne? Faqalu, sai suka ce nahnu nasara, mu nasara ne. Faqala innakum antumul qaum, yace kun cika mutane. Laula annakum taquluna masihu ibnullah, ba dan kuna cewa masihu dan Allah ba, da kun isa ku zan mutane saboda yadda kuke da ibada. Qalu, sai su ma suka ce da shi wa innakum antumul qaum laula annakum taquluna ma sha Allah wa sha wa ma sha Muhammad, kuma kun isa ku zan mutane cikakku ba dan kuna cewa abinda Allah ya so da Muhammad ba. Wannan shine mafarkin da Tufail ibn Sakhbara yayi. Safiya na yi, gari na wayewa, sai ya girza ya ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ya bashi labarin abinda ya gani. Akhbara biha man akhbara, yaje ya gaya ma wanda ya gaya wa, shi kuma wanda ya gaya wa yaje ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai ya ce fa hal akhbarta biha ahadan, yace ka gaya ma wani wannan mafarki banda ni, wato ya gaya ma wani, sannan ya je ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzo Allah ya tambaye shi, banda ni akwai wanda ka gaya ma wannan mafarkin? Sai ya ce na'am, akwai wanda na gaya. Kenan labarin ya watsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi ya magana da kowa da kowa zai ci. To yayin da suka gama sallah, khatabahum, sai Annabi ya tsaya cikin su ya musu huduba, ya gode wa Allah, ya yi masa kirari da jinjina, ya ce inna tufailan ra'a ru'ya fa akhbara biha man akhbara minkum. Tufailu ya ga mafarki kuma ya ba ma wanda ya ba wa cikin ku labari. Wa innakum kuntum taquluna kalimatan, kuna fadar wata kalma, kana yamna'unil haya'u minkum an anhaakum anha, kunyar ku ta hana in yi muku magana. Kala la taqulu ma sha Allahu wa ma sha Muhammad, kada ku ce in Allah ya so kuma Muhammad ya so. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su. Akwai ruwayar Samura Qutayla bint Sufay, wacce take cikin Musnad Imam Ahmad, wanda shi wani malami ne cikin malaman Yahudawa, ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yake cewa kuna fadar wata kalma, kuna cewa masha Allah wa sha Muhammad. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fadakar da sahabbansa su daina fadar wannan kalma. Yahudawa sun san gaskiya, take ta suke yi kamar yadda Allah ta'ala ya fada, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, sun san gaskiya, sun san Annabi sallallahu alaihi wasallama, sun karanta littafi. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, sun san gaskiya amma boye ta suke. Saboda haka sun san wannan kalmar shirka ce, to amma suna jin ta daga bakin wasu daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama. Don haka suka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama irin a ce ku ma fa ga abinda kuke faɗa, kuna ganin mu mushrikai, to ai kai ma mabiyanka suna shirka. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallama, duk da cewa shirkar da ake faɗa a nan karama ce bata kai ta waɗancan ba, to shine Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu ce la taqulu ma sha Allahu wa ma sha Muhammadun, kada ku ce in Allah ya so kuma Muhammadu ya so. A wata ruwayar ta Imam Ahmad da Bukhari a cikin Adab al-Mufrad, wani mutum yana tadi a gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yace ma sha Allahu wa shi'ita, in Allah ya so kaso, to in Allah ya so kai ma kaso, ko idan kai da Allah ku kaso. Sai manzo Allah yace aj'altani lillahi niddan, zaka sanya ni kini ga Allah, yanzu ka sanya ni kishiya ga Allah. Qul ma sha Allahu wahdahu, kace idan Allah shi kadai ya so. A wata ruwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu idan har za su kawo mashi'ar sa, to su kawo ta da lafazin summa, wanda a ka'idar larabci yake nuna at-tarahi, wato yana zuwa daga baya ba a hada ba. Yace walakin qulu ma sha Allahu wa sha fulan, thumma sha fulan, ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان sai dai ku ce in Allah ya so sannan kuma wane ya so wato kalmar thumma tana nuna mashi'ar sa shi wannan fulan za ta zo bayan mashi'ar Allah wa ma tasha'una illa an yasha Allah babu wata mashi'ar taku da za ta samu gindin zama sai bayan ta mashi'ar Allah haka kalmar thumma tana nuna at-tarahi tana nuna al-muhla tana nuna wat sai mashi'ar Allah ta samu ta wakana sannan mashi'ar wani ita kuma ta biyo bayan mashi'ar Allah amma ba su kasance tare ba domin kalmar wa alwawu tana nuna wato al-musharaka tana nuna at-tashrik wato sun yi tarayya kamar kace dakhala zaidun wa amru dakhala zaidun wa amru al-masjid kaga tayu tare ma suka shigo tayu amr din ma ya riga shigowa to kalmar wawu da aka take nuna tana nuna tashrik ne kawai muqtada abin da mutlaq at-tashrik sun dai shigo tayu su shigo tare tayu ma shi wanda sunan nasa yazo da karshe shi ne ya fara zuwa sabanin kalmar thumma in ka ce dakhala zaidun thumma amrun duk mai jin larabci ya san zaidu shi ya fara shiga sai bayan ya shiga sannan daga baya amru ya zo ya shiga kaga kalmar thumma kenan haka tana nuna tarahi don haka ba a hada ubangiji da wani mahaluki duk matsayin sa duk darajar sa ayi hada mashi'ar sa da ta wannan don haka kuskure ne ta ce in Allah ya so kaso kamar yadda aka ji wani yana cewa na dogara ga Allah na dogara da kai na farko ya dogara ga Allah ya dogara da shi kaga hada su gaba daya yi kuma sannan ba a dogara da wani sai ga Allah wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin saboda Allah shi kada yake dogara da shi ba a dogara da wani to saboda jahilci bayan ya ce ya dogara kuma ya hada dogara wani din da ta Allah har ila yau kaga wannan duk jahilci ne kuma zaka ga mutane suna fadar irin wannan gata na Allah gata na kai to bai bambancin gatan da Allah zai maka da wanda wannan zai maka a siyakin magana duk babu bambanci duk ka hada su amma in ce kai gata na Allah sannan naka to anan kana nufin gatan ubangiji shi zai fara zuwa in ba ka samu gata daga ubangiji ba to wannan bai sai maka gata ba wa man yuhinillahu fama lahu min mukrimin duk wanda Allah zai tozarta ya wulakanta to ba wanda ya sako ya bashi matsayi ya bashi girma ya bashi daukaka ya bashi gata saboda haka irin waɗannan kalmomi zaka yi ta jin su a bakin mutane tsoro na Allah tsoro na kai gata na Allah gata na kai na dogara ga Allah na dogara da gare ka wannan duk ba su dace ba mutane suna amfani da wannan kalmar ba tare da suna fahimtar cewa wannan kalmar za su shiga cikin shirkul alfaz ba duk da ba suna nufin daidaita Allah da wannan abinda suke magana akan su ba amma dai a tauhidance ba a bukata ba a san haka duk da cewa aqidar su da niyyar su mai kyau ce ba wai suna nufin daidaita Allah da wannan ba to amma dai kalmar ba a san ta sai a daina ta tun ba zai ce ai a dubi niyyarsa ai niyyarsa mai kyau ce a'a niyya ita kadai ba ta iya canza wani aiki mara kyau ta mai da shi ya zama mai kyau niyya ita kadai ba za ta canza wani aiki mara kyau ya zama mai kyau ba abinda duk ba shi da kyau komai kyakkyan niyyar mai shi sai a ce a'a ka daina duk da dai kana da kyakkyawan niyya amma abinda kake yi din ba shi da kyau mutum yau ba zai dauki giya ya ce zai sha ta da kyakkyawan niyya ba sai ai da kyakkyawan niyya na sha wannan kyakkyawan niyyar ba za ta yi amfani a nan ba giya nan giya ce ko da kyakkyawan niyya ya sha ko da mummunan niyya ya sha kamar wani wanda yake cewa shi ya yi zina da wata arniya don ya wulakanta ta idan wulakanta ta ci mutuncinta bai san cewa shi ya ci mutuncin kansa ba ai shi yana da matsayi a gurin Allah. To irin wannan hujja ta Iblis, irin wannan hujja ta Shaytan, sai ga ta ja wasu mutane sun fada cikin hurumin Ubangiji, amma suna kokarin su kare kansu da wata niyya su mai kyau. To ko niyyarka tana da kyau, sai a gaya maka kam min muridin lil khairi lam yusib, haka Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa. Da yawa wani yana nufin alkhairi amma ya kasa cin masa, gashi kyakkyawan niyya alkhairin yake amma kuma bai samu dacewa ba, ya cimma wannan alkhairin. Shi yasa ba za a ce mutane ai da kyakkyawan niyya suke faɗa ba, tunda dai sun san abin da suke faɗa din nan ba wani abu bane, a kyale su su ci gaba da faɗa. Sannan abin da zamu kula da shi a nan shine Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama bai taba yarda ba a dauki haƙƙin Allah a bashi. Wannan wani abu ne da ya kamata mutane su gane, muna fadar sa ko muna nana tashi, amma abokan husuma ko suna sane ko kuma ba sa ko kuma bisa rashin sani ne, sai ka ji suna cewa wai muna cewa ana wuce gona da iri wajen yaban manzon Allah, dan me za mu fada? Ni na ji wani da kunne na yana mai da martani da wani dan uwa ahli sunna da yayi program a radio yake fadar cewa a daina wuce gona da iri wajen fadan wasu kalmomi da lafuzza da ake fada wajen yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin kalmomi da lafuzzan da ake fadawa Allah a daina yi. Sai wani yake mayar masa da martani cewa ka ji su fa, shin akwai wani abin da za mu faɗa mu wuce iyaka? Manzon Allah da Allah ya yabe shi shi kansa ya ce wa innaka la ala khuluqin azim, akwai wani abu kuma da za mu faɗa da yafi na Allah? Saboda ka duk abin da zaka faɗa ka je ka faɗa, in ji shi ko menene ka faɗa ba za ka iya cimma yabansa ba. Wannan magana ce ta jahili ko mai son zuciya. Wato mafi karancin abinda za ka faɗa wajen ka bashi uzuri ka ce jahili ne, to wannan ka kyautata masa zato. Amma magana ce da akwai son zuciya a ciki, akwai son zuciya a ciki ka ce ko menene mutum ya je faɗa. Wato in ma zai faɗa abinda nasara suke faɗa game da Annabi Isa ya je faɗa, don wannan kalma abinda kake take ta kunsa kenan, don ka ce ko me ya faɗa, wato da zai ce dan Allah ne, a gurin ka bai wuce iyaka ba, tunda ka ce ba za a iya wuce iyaka ba, da zai ce Allah ne, a gurin ka bai wuce iyaka ba. Kaga musulmi da ya san menene musulunci, menene tauhidi, wani abu Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya assasa a duniya bayan an bar shi, ba zai faɗi wannan magana ba, ballantana a ce ana jingina cewa ga ilimi a ce malami ne mai da'awa. Babu waɗanda suka kai Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka kai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam san shi da kyakkyawan zuciya suke duk abin da suke yi, ba wani wanda yake fadar kalmomi irin waɗannan da muke karantawa yanzu yake fadar su da mummunan zuciya da mummunan manufa, babu wanda yake haka. Amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kyale su ba, ce qul aj'altani lillahi niddan, kishiya ka mai da ni, ka mai da ni kishiyar Allah, sai da yaba wasu tsawa, ce qul masha Allahu wahdahu, ce idan Allah ya so shi kadai ko abinda Allah shi kadai ya so, haka bai rabu da shi ba, bai kyale shi ba. Lokacin da ya ji wata tana yabansa tana wafina nabiyyu ne ya'lamu ma fi ghadi, ce la yastahu yannakum shaytan, فقولي بما تقولين ولا يستهوينكم الشيطان, ki dai fada abin da kike fada da farko na yaban iyayenki da alfahari da iyayenki, amma abin nan da kika fada ki bar shi. Da take cewa a cikin mu akwai annabin da ya san me za a yi gobe, annabi ya daka mata tsawa ya hana ta, inda abu mai kyau ne zai hana ta abu mai kyau? Ba zai hana ta ba. Inda salati take wa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce kasai, wannan ibada ce, shari'a ta yadda kai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati, shi ma ya ta fadar falalar wanda ya masa salati, ba kuma abinda za ka yi ka samu ladan salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk yaban da za ka yi koma bayan ka yi masa salati yake, don ba yaban da aka ce in ka yi shi Allah zai yi maka kai ma, sai salati. don haka kaga ba wanda ba inda annabi ya taba hana ayi salati saboda shi wannan shine yaban da Allah ya inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala annabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima shine abinda zaka yi ka birge ka samu lada gwaggwaba a ranar gobe kiyama ka zama cikin masoyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutun ya dauki kayan kada kadi na zamani kayan kada kada na coci yace wai yaban manzo Allah yake da su a kada fiyano ayi karin India ayi rawa maza da mata abu shakka wannan akwai tsokana ma ga musulunci da musulmin kansu wato da a ce a zamanin sahabbai mutum za a samu yayi wannan to za su yi masa bulala ba za a ba su ba su ba shaka ba domin kamar tsokana yake abinda aka ce mizmarul shaitan ne a mizmarul shaitan fi bait rasulillah abinda aka kira shi mizmarul shaitan a ce shine kuma abin yaban manzon Allah da shi me ya hada mizmarul shaitan da yaban manzon Allah ba za su hadu ba hanyar shaitan daban hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daban ba za su taba haduwa ba to bari a dauko fiyano wanda ko a cikin a kayan kida ne da aka samu asalin daga coci coci suka fara amfani da fiyano a ce wai shi za a kada a yaba manzon Allah abu shakka akwai at-tahaddis safir wato kamar kana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kalubale ne kana kalubalantar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam abinda baya so shi da shi zaka yabe shi an yabe ka din da abinda baka so da kalmomin da ka hana din to har ta kai mutun zai zauna wai yana yaban Allah yana yaban manzo Allah yana hambadar wiwi yana zukar wiwi waye ban manzo kuma ana ganin shi kuma a hakan ma hajjin jina masa ake masoyin manzo Allah a sha wiwi a caki a cakare a ce waye manzo Allah babu shakka wannan lalacewa ce ta al'umma kuma kalubalantar manzo Allah din ake abinda ka hana abinda ka haramta abinda ka zo da alqur'ani ya haramta to da shi din ma za mu yabe ka to wannan duk yana nuna fasadin wannan al'umma da lalacewar dabi'unta da aqidarta da fahimtarta to za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yadda a keta alfarmar tauhidi a lokacin sa ba duk abinda za a yi da zai shiga alfarmar tauhidi annabi sallallahu alaihi wasallam tsawatarwa yake ya fishi ya daka tsawa aj'altani lillahi diddan taba kyale wani ya keta alfarmar tauhidi bai shiru ya kyale shi ba a samu wannan ba to ina magada annabawa kuma suke su za a yi wannan kuma su yaba ko ma su ba abin kariya anya a cikin abin da suke akwai wani abu na gadan annabi a ciki babu mutum yana gadan annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma ya dau tafarkin nan nasa dan shine gadan nashi abinda ya hana shi ma ya hana abinda ya umarni da shi shi ma ya umarni da shi an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ash-shirku fi hadhihi al-umma akfa min dabib an-naml ash-shirku fi hadhihi al-umma akfa min dabib an-naml wato shirka a cikin wannan al-umma tafi buya sama da dabib an-naml wato ainihin tafiyar tururuwa wannan hadisi ya zo da ta hanyoyi daban-daban wanda kuma daga ciki akwai hadisin Abubakar Siddiq a cikin al-Adabul Mufrad da al-Amalu Yawm wa Layla da Musnad Abi Ya'la ci ashirku fikum akfa min dabibin namli sai dai akwai rauni a cikin salsalar wannan isnadin domin akwai Al-Layth ibn Abi Sulaym wanda malamai suka raunana shi hanyar da tafi inganci ita ce riwayar Imam Ahmad da Tabarani a cikin Al-Mu'jam al-Awsat da Al-Mu'jam al-Kabir wanda yayi wata daga Abdul Malik ibn Abi Sulaiman al-Azrami shi kuma daga Abi Ali رجل من بني كاهل يجي وترانا أبو موسى الأشعري يا يمن هدوبة يكي تشوى يا أيها الناس اتكقوا هذا الشرك شاكو متاني كجزء ران كتياي شركة فإنه أخفى من دبيب النمل يومين شركة تاهو يوى سمد تفير تروروا سيوان متن داكي كرنش عبد الله بن حزن da wani da ake kiran shi Qais ibn al-Mudarib sai suka tashi tsaye sai suka cewa Abu Musa al-Ash'ari wallahi la takhrujanna mimma qulta ka janye maganar da kai dinnan aw la ta'tiyanna umara ko ka je ka samu sayyidina Umar wato ka ce shirka ta hukoyuwa sama da tafiyar tururuwa to ka janye wannan magana ko mu je da kai gaban Umar ma'zun lana aw ghayra ma'zun ka yadda ko baka yadda ba sai yace bal akhruju mimma qultu yace zan kawo hujja da zai ta zata fitar da ni na'am suka ce da shi ko dai ka kawo hujja ko mu je gurin Umar yace a zan kawo hujja da zata kubutar da ni mecece hujjar yace mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana huduba wata rana fa qala ya ayyuhan nas ittaqu hadha ash-shirk ce ya ku mutane ku guji wannan shirka fa innahu akhfa min dabibin naml tafi koyuwa sama da tafiyar tururuwa ko rarrafan tururuwa fa qala lahu man sha'a Allah an yaqul sai wanda Allah ya so yayi magana a gurin sai yace wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin naml ya rasulullah ya zamu guji shirka alhalin yafi koyuwa sama da rarrafan ko tafiyar tururuwa taya ya zamu iya kauce mata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ce Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu wurka wannan addu'ar kuna cewa ya Allah ta'ala ya Allah ta'ala muna neman ka tsare mu da mu yi shirka da kai game da abin da muka sani kai muna neman gafararka daga abin da ba mu sani ba wato koda a ce za mu fada cikin wata shirkar da ba mu sani ba ya Allah ka yafe mana abinda kuma muka sani Allah ka tsare mu Albani ya hassana wannan hadisin Allah ya hassana shi saboda hanyoyin sa ko kuma shawahidin sa ya hassana shi saboda shawahidin sa don haka shirka a cikin wannan al'umma akwai ash-shirkul jali akwai ash-shirkul khafi akwai shirkar da take shirka ce amma ba kowa ya san shirka bace wato saboda irin yadda musulunci ya zo da kare tauhidi sai zamana akwai wasu abubuwa kanana da musulunci ya lissafa cikin shirka wasu ma ba san shirka bane kamar irin wannan kalmomi da muke fada cewa suna gudana a bakunan mutane amma wato fadar wannan maganganun ba sa zaton shirka suke saboda su a gurin su shirka ka fadi kai ma wani abu sujjada ba Allah ba ka bauta ma wani dutse ko wani gunki ko wani sassaki ba Allah ba su a gurin su wannan ita ce shirka tare da cewa akwai shirkul alfas kalmomi ne wanda zaka rika fada amma inda za a tsaya ai maka bayani sai ka fahimci cewa a ka hada Allah da wani cikin wannan shirka akwai riya riya ash-shirkul khafi ne sai wani abu ne da yake cikin zuciya bazan san cewa sallan nan da kake yi ba dan wani kake yi kai kadai zaka sani wani lokaci kuma ka zo kai riyan ma baka san kai ba wani abu na huzuzun nafs ya zo ya shiga zuciyarka ka rika jin wani abu kake so karkashin wannan abin da kake da sunan Allah baka san cewa wannan abin zai jawo maka tangarda a cikin aikin ka ba baka sani ba to shi yasa malamai suke kasa shirka shirkun jali da shirkun khafi wanda yake a koyi wanda riya tana daga cikin ash-shirkul khafi ko ash-shirkul asghar kalmar asghar ba tana nuna cewa abin kankani bane ba shi da wani matsala kalmar asghar da ake fada asghar muqabil al-akbar ne babbar shirka wannan kuma karama wacce bata kai wacce girma ba in aka kwatanta ta da waccan to wannan karama ce sosai dan waccan gaba ɗaya za ta tsike mutun daga musulunci wannan kuma za ta bar shi a matsayin sa na musulmi sai dai yana da matsala kaga aka kwatanta ta da waccan babu shakka karama ce sosai to shi yasa ake kiranta haka amma tafi dukkan wata kabira tafi dukkan wata kaba'ira da mutun zai shirkul asghar duk abinda musulunci zai sifanta shi da cewa shirka ne ko kafirci ne to wannan daga cikin manyan kaba'ira sune asahun farko domin ka sifanta shi da shirka ko kafirci babu shakka bayan kasancewar sa haramun ya kuma kara masa wata abu na muni sama da wanda kawai aka tsaya aka takaita akan haramun a ce abu kaza haramun ne amma wannan a ce shirka ne to ko bai kai babba ba shi yanzu ya fi ordinary haram wanda ba shirka ba ya kamata a fahimci wannan kada ka ji ana cewa shirkun asgar ka dauka abu mai sauki ne rantsuwa da wani Allah a ce maka shirkun asgar in dai ba kana daidai ka dauka abu mai sauki ne a'a abun babba ne domin wannan in aka barka kana yau da gobe sai ka fada cikin babban shirka din me yasa aka tange aka kakkange aka hada ka fadawa cikin karamar shirka din domin kana shiga cikin karamar shirka din wata rana baka ankara ba sai ga koba ta bude sai mutum ya samu kansa a cikin babban shirka Allah ya tsare mu Allah ya kiyashe mu za mu dakata anan saboda lokaci ya kure sai sati na gaba in Allah ya kai mu wanda shi zai zama khitamuhu miskun insha Allah karatun wannan littafi wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على هداهم إلى يوم الدين أما بعد ونأتي السلام عليكم دان الله مالا كباني شاورا أكن نيمان أوران مچي واتبا أكيدا تيا با أكيدا تيا مكي كنتبا har ma ta kai iyayenta sun ce ni suna so na amma dai kash ni dan izala ne su kuma suna maulidi dan Allah malam a bani shawara domin na ce sai na yi tambayi malamai na to ya danganta da ita yaya take a cikin akida akwai wanda kawai dai ita iyayenta ne suke akida saboda haka ita ma tana gidansu dole ita ba za ta saba da abin da suke yi ba amma idan da za ta fita daga irin wannan yanayi to za ta fahimci abin da tunda musulma ce ai ba wai ba musulma ba ce musulma ce kuma watakila tana da akhlaq tana da dabi'u masu kyau irin wanda ya kamata a ce mace tana da su tana da hakuri tana da juriya tana da kamun kai ila iyaka dai gashi abin da ta tsinci gidansu ana yi to na ba zai hana ka aure ta ba musulmi sama ma indai har za su baka tunda naje kana wani kashi wani kashi din nan za ta kashe komai indai har sun yarda za su baka kuma tana da akhlaq da mutuntaka da kame kai irin na ya mace ai sai ka aure ta ba matsala wannan zai taimaka mata ma ta yi ilimi in kai mai kokarin ka koyar da matarka ne ko kai ta inda za ta koya babu shakka wannan taimako kai idan kuma a ita ma ta narke irin wannan da ake ce musu sayyada ka san a cikin akwai sayyada wanda ita kullum ma da charbinta ita ma tana bayarwa to kaga wannan da rigima kaga wannan da rigima sai ka je ga ƴaƴan izalan na aidi yawa su ma suna son auren aiki saboda haka ya danganta wace ce matar wace ce yarinya ni ma'aikacin gwamnati ne mai karɓar albashi akwai ma'aikacin gwamnatin da ba ya karɓar albashi kalma mai karɓar albashi ai ba ta so ba za ka yi aiki ne fi sabilillahi ya ce amma daga lokaci zuwa lokaci ana kawo mana kyautar buhun shinkafa katan ɗin mai har ma wani lokaci da kuɗi ba tare da mun tambaya ba ya halatta mu karɓi wannan kyautar amma bai faɗi irin aikin da yake ba dan aikin da zai ke yi shi zai nuna ya kamata ka karɓi kyautar ko bai kamata ba dan wani aikin kyautar za ta iya tasiri ga alƙali kaga alƙali bai kamata wani ya rika kawo mata kyauta haka yana ta tattara wata rana in ke sai ta so kaga mai kawo ma kyautar nan ba za ka iya rufe ido ba sai ka ɗan yi ta kwane-kwane ya za a yi dai abin ƙarshe ma ka ce kawai a zo gida ka yi sulhu ba za ka iya shari'ar ba to kaga anan ba za ka karɓi amma in wani aiki ne can kake yi wanda ba shi da wato kyautar ba za ta yi tasiri a kai ba wannan kamar kowa kake kai ma yadda za a yi ma kowa kyauta kai ma za a yi maka kyauta ba a ce shi kenan dan kana ma'aikacin gwamnati ba haramun ne ka ci kyauta a'a sai inda kyautar za ta yi tasiri saboda aikin ka aiki ne wanda ana ga wani mai laifi ga wani marar abin da zaka iya shiga tsakanin mai laifi da marar laifi to anan kaga akwai matsala amma aiki haka ordinary aiki wannan ba laifi bane karbi kyauta. Me ingancin hadisin da yake cewa bai halatta musulmi ya miƙe kafarsa ta kalli alƙibla ba yana zaune ko yana kwance, wannan bai inganta ba. Sannan wanda yake cewa ya zo a cikin wani littafi da sunansa Ad-Dalilul Ilmi cewa yana daga cikin dalilan yaduwar bid'a a cikin al'umma an yi radda ala sahibul bid'ati bi bid'atin mithliha, a tashi wa mai dan bid'a raddi, a yi masa raddi da wata bid'a irin tashi. Babu shakka wannan maimakon ta zama bid'a ɗaya ta zama biyu, yana bid'a maimakon kashe bid'a ta da sunna sai kai kuma ka dauko wata bid'a sai ka dora ta a inda tashi take, kaga shi tashin dai ba lalle ya barta ba, kuma ga wata sabuwa ka karo, kaga wannan zai taimaka wajen yaduwar bid'a, haka magana take. To wannan kuma ana san doguwar tambaya haka. Malam Abdullahi, wannan a takaita tambayar dan ni sai kai ta fama wajen karatu. Wannan kuma yake cewa menene matsayin wanda ya fito da Yahudi ko Banasari Krista a wani film alhali yana musulmi. To irin wannan galibi zaka samu akwai matsala, wani ya fito Fir'auna kajena maganganu na zaki na zagin annabawa, washi shi ai yana kwatanta Fir'auna, shi ba wannan yana daga cikin matsaloli. Ko ya fito Abu Jahal kaji kawai yana gudanar da kalmomi na zagin manzo Allah a bakin sa, washi ai shi yanzu ba shi bane, shi yanzu a matsayin Abu Jahal yake maganar sa. Wannan da matsala, mutum mai addini ba zai nutsu ba. Shi yasa galibi ayyawanci masu wannan din zaka samu ba wasu masu addini bane, addinin baya gaban su, ko ba fim ba ma za su iya yin wasu abubuwan nawa da kaga suna yi din. Wannan ba abin nan bane, kamar waɗanda za su zo su rika fitar tsireci ne sai su ce wai ai suna kwatanta masu yi ne dan a dau darasi. Ita da tayi tsirecin a fim ko me tayi, shi ba sunan tsireci ba, wanda kwatance ne kuma gashi abu karara ce masa kwatanci, naki ma har yafi na waccan, tunda ita waccan watakila a boye ta yi ko a wata zawiya ke kin yi abinda zai yawo ya cika gari ya cika gidaje, kowa zai ganki, kuma ba tsawon madamar wannan abin din yana nan to kuma ba za a gushe ba ana gani. Ita wadda kike cewa kina kwatanta watakila ma ta tuba ta daina, watakila ma tunda ta yi wa mutanen da suka san ma ta yi ba su da yawa, ke ko duk duniya ta ganki. Ai akwai rashin hankali, mutum ya rika saban Allah ya ce wai fadakarwa yake. Duk masu tafsirin Ahlus Sunna suna fassara wannan ayar ta cikin suratul Taha da cewa Allah yana saman gadan al'arshi, wato Ar-Rahmanu 'ala al'arshi stawa, kuma da za a tambaye ku, wato Ahlus Sunna kenan, a wani bigire Allah yake, kai tsaye za ku amsa da cewa yana saman al'arshi, wato kuna ɗaukar saman al'arshi a matsayin wajen zaman Allah, wanda su ma Yahudawa da Kiristoci suna faɗa a cikin littafinsu cewa Ubangiji ya zaɓi Zion a matsayin wurin zamansa, wato wajen da zai riƙa kai kawo da komowa. To akwai bambanci kenan tsakanin aqidar ku da ta Yahudu da take Yahudu da Kiristoci. Sai kuma tambayar ta biyu ita ma abinda yake cewa a cikin littafin Sahih Bukhari, Kitabut Tauhid da Sahih Muslim, Kitabul Iman, cewa ranar alkiyama Allah zai fatattaki dukkan al'umma da suka yi bautar wani Allah har ya zo ga wannan al'umma ya ce mata ni ne Ubangijinku, sai su ce muna neman tsarin Allah game da kai, muna nan har sai Ubangijinmu ya zo, saboda ya zo musu da wata siffar da ba ita suka sani ba,
daga baya ya sake zuwa musu da wanda suka sani sai su ce eh lalle kai ne sai su bi shi sai kuma yace a Bible ya bada sura Genesis sura ta 3 aya ta 8 ya ruwaito cewa lokacin da Adamu da Hawwa'u suka ci suka ji kalar tafiyar Ubangiji cikin lambu sai suka boye mata a cikin duhun ganyen itatuwa yace don haka akwai dacewar akida cewa Allah na tafiya da kafafunsa ga akidun gaba daya wato akidar sunna da ta Kirista ko mai malam zai ce akan wannan to abinda zamu ce mun yi imani da Allah mun yi imani da abinda Allah ya faɗa ba ruwan mu da mai Kirista suka ce ko mai Yahudu suka ce Allah ya faɗa ko bai faɗa ba ya faɗa ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا الله يجي الرحمن على الأرش استوى بعدين نشي بكوني نشي طبعا لك الله يفتح كما بانا أكون ديك الله قسكيا دب إذن قسكيا بذاك كي الله ومن أصدق من الله حديثا شيئا أكراتمو أمك سفارة بود أكراتمو ميكي توا إن أصدق الحديث kitabu Allah babu littafin da yake na gaskiya kamar na Allah saboda ka Allah ya faɗa mun gaskata mun yarda sami'na wa ata'na amanna bihi kullu min indi rabbina ba ruwan mu ce yaya kenan yanzu kenan Allah yayi kaza ko yayi kaza ba ruwan mu a antum a'lamu am Allah da ku da Allah wa yafi kun ga Allah ne kamar yadda Allah yake cewa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inata ashhadu khalqahu satuktabu shahadatu mas'alu Allah yake kama abin laraba mushrikai da suke cewa mala'ikun Allah mata ne Allah yake ashhadu khalqan kuna naka da ce su kun gani saboda ka kaga Allah ne kaga sifofin da zaka iya sifanta shi da shi da wanda ba zaka sifanta shi da shi ba shi ya san kansa shi zai sifanta kansa da kansa kai sai dai ka bi kai imani ka ki ko kasu wannan ita ce aqida ta gaskiya imani da Allah imani ne wanda yana da wato ba kiyasi baya shiga ka kiyasa abin nan sannan zaka kawo hadisi na Bukhari hadisi na Muslim wanda mu mun yarda cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah yana zuwa القرآن يا فداك فمزال لا يفدا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك منين فيل جاء واي فاعل ربك هو جاء ربك ني اي كان سي اي تاويل اي امر ربك تو وجاء ربك دناونك rabbu fa'ili jaa da shine fi'ili wa jaa rabbuka sannan wal malaku wani gun sai ce ai ba shine yazo wa mala'iku ne suka zo to ga malaku su daban saboda akwai maji'in ubangiji akwai kuma maji'in mala'iku daban akwai maji'in amrullahi shi ma daban hal yanzuruna illa ay ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika kaga kowanne daban mala'iku sannan ko ubangiji ko kuma wani sashi na ayoyin ubangiji saboda ka ubangiji yana nufin amruhu ba yadda za ya kirawo amruhu da rabbu waja'a rabbuka yana nufin amru rabbika wala ya zama zaurance ba alqur'ani ba alqur'ani fussilat ayatuhu thumma uhkimat ayoyin Allah mufassala babu wani zaurance da za a ce gashi ana nufin gabas amma an ce yamma ko ana nufin kudu a ce arewa ko sama a ce kasa wannan ko kai ne kai irin wannan magana zamu ce baka da fasaha kuma ka cika wawa sannan akidar yahudu aqida ce tajsimin Allah. Su a gurin su suna mai yadda Allah irin yadda kake kai bil adama haka suke daukan Allah. Don haka ne za su ce Allah ya yayi halitta kwana 6 ya huta a kwana na 7. Ya huta. Me yake nufi kenan ya gaji ko? Ya huta. Kaga an sai san sifanta shi da sifa ta nakasa. Sifa ta wata halitta wanda take da nakasa ajiza. Shi yasa Allah yake cewa laqad khalaqna as-samawati wal ardi wama bainahuma fi sittati ayamin wama massana min lughub. Wannan raddi ne ubangiji yake wa Yahudawa. Khalaqna as-samawati wal ardi, mun halicci sammai da kasa, fi sittati ayamin, cikin kwana 6. To ba huta muka yi ba, wama massana min lughub. Afa ayina bil khalqi al-awwal, mun gaji ne lokacin da muka yi halittar farko. Balhum fi labsin min khalqin jadid, mun ce ba gajiya muka yi ba. Kaga Yahudu suna jingina Allah gajiya. Yahudu su ne ke cewa hannun Allah ku kuma take. Wa qalat al-yahudu yadu Allah maghluda, Allah ce gullat aidihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha. Kaga aqidar Yahudu daban, aqidar kuma da Al-Qur'ani yazo da ita daban, ba su hadu ba. Wa qalat al-yahudu Uzair ibn Allah, wa qalat an-nasara Masih ibn Allah, ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يفقوا. فراك عقيدر سو عقيده تي تنونا ونن الله اتي مسا الله اتي مسا دان الله لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. فراك سنا صفه الله ده صفه تنا سو صفه الانسان ممكن صفه الله اما اهل السنه ده ابدا القران يزو ده شي باب تجسيم اتي. Shi yasa muke cewa muna sifanta Allah da sifofin da ya sifanta kansa da shi, ba tare da kwatantawa da sifar wani mahaluki ba. Wanda ita ce aqidar mu. To me na dauko wannan da wannan ka hada, indai ba neman kawai a dai ta gaddama ba. Sai tambaya ta karshe wanda yake cewa malam menene matsayin wanda ya fito, malam menene matsayin kakara a cinikayya ta musulunci. To ni abinda na sani, kakara kana da wani abu tsoho, wani yana sai da sabo, ko kana da wani abu wanda yake mai karamin kudi, wani yana sai da mai babban kudi, ka kai masa mai karamin kudin ka cika masa, ba haka bane? To me matsala a ciki? Ba sai me matsala ba, ya karbi naka ya yi masa kudi ka yadda cewa nakan ka yadda da kudin da aka yi masa, shi kuma yace to shi kuma ga kudin nasa, dan haka sai kai mai ciko ya karbi naka, me matsala a ciki? Ni dai ban gano inda matsala take ba, har da za a yi tambaya. Dukkanin ku kowa da yarda aka yi, kuma ka ga nashin ya ga naka, ba wani abu ne da aka yi ka ciniki a tsuntsu a sama ko kifi a ruwa. Ka ga nashin gashi nan ga kudin sa, shi ma ya ga naka yace to zan sai naka a kaza. Ka yadda ka sayar masa, in ka ce ba za ka sayar ba zai ce sai ya kwata. Ka yadda ya yadda ya sayar maka, ka sayar masa, ka sayar shi ma zai sayar maka. To kaga akwai kudinka a gunsa, akwai kudinsa a gunka, sai ka cika masa, tunda shi zai biyo ka ciko, sai ka dauna shi, ba wani matsala a ciki. Allah ya samu dace. Wa sallallahu wa sallama. Akwai littafi da aka bani, littafin manzumar Misbahur Rawi, ce a sanar da ƴan uwa dalibai, dan littafi ne na ilmul hadis, da ma wanda ba dalibin ba shi ma ya saya, wata rana ana nan zai zama dalibin cikakke da zai karanta, in bai karanta ba ƴaƴansa za su taso su karanta. Saboda haka littafin Misbahur Rawi fi ilmul hadis na Sheikh Abdullahi bin Muhammad ibn Fodio, Abdullahi na Gwandu, yana littafi da yayi ilmin hadisi ne amma a waƙe, kamar yadda aka sani manzuma ce, dan uwa Dr. Muhammad bin Mansur Ibrahim yayi mata sharhi da jimawa, amma an sake masa bugu mai kyau. Shine ake cewa a sanar da dalibai su san akwai wannan. Na san da yawa wasu suna da tsohuwar daba'a din, to amma akwai kurakurai a wancan daba'a din wanda wannan an gyara. Akwai Al-Jami'ul Hawi li Fatawi Sheikh Uthman bin Fodi rahimahullah, shi ma aikin dan uwa Dr. Muhammad bin Mansur Ibrahim, shi kuma wannan ya kunshi fatawoyi ne na Sheikh Usman bin Fodio, yana da kyau shi ma a mallaka. Sannan akwai CD, na san da yawa suna da shi, amma na san akwai waɗanda ba lalle ne sun ji labarinsa ba. Akwai tafsirin Al-Qur'ani wanda yake gabatarwa a Sokoto, akwai kuma wanda yake darussa ne daga Sahih Bukhari wanda shi ma a can Sokoto din yake yinsa. Da fatan Allah ta'ala ya sa mu dace. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.